ba sabon batu bane samun baraka tsakanin magoya bayan jam'iyyun siyasa idan suka gudanar da zabuka har dai an saba dokoki ko kaidodin jam'iyya. To sai dai masana kimiyyar siyasa na ganin ya kamata a ce demokradiyyar Najeriya ta wuce irin wannan matakin domin shekaru sama da 20 da tayi ta isa tashi daga zama jaririyar demokradiyya. Zabukan da jam'iyyar APC ta gudanar a kwanan nan da ma na makonnin baya sun bar baya da kura a wasu jihohin Najeriya domin korafe-korafe suna son rurrutar wutar husuma tsakanin yayanta kamar abin da ke faruwa a Sokoto inda aka yi zaɓe biyu a bangarori biyu a jam'iyya ɗaya. Honorable Abdullahi Balarabe Salame dan majalisar wakilai ne na tarayya kuma yana cikin masu fafatuka a ɗayan bangaren na jam'iyyar ta APC.
Shugabannin riƙon ƙwarya na APC ba su gudanar da zaɓen mazaɓu yadda ƙa'ida ta APC ta ce ba, amma mu mun gudanar yadda ƙa'ida APC ta ce, don haka an yi zaɓe guda biyu farar.
Na fahimci bayananka jam'iyyar APC ta dare gida biyu na a Sokoto kenan.
APC guda ce, amma su shugabannin riƙon ƙwarya na APC sun raba ta, don haka su suka zalunci jam'iyyar APC inda suka ɗauki wani bangare da ke goyon bayan ɗan takara suka bar wani bangare.
Shi kuwa shugaban riƙo na jam'iyyar na jiha Isa Sadiq Acida ya ce ba haka lamarin yake ba.
Jam'iyyar ta jiha ba mu muka gudanar zaɓe ba, kwamitin Abuja shi ya gudanar zaɓe. Illa dai a dole ne tunda mu ne shugabannin jam'iyyar dole su yi aiki da mu, kowa kasance hito a yi da shi mun ba shi dama. Inda an kazo an kai zaɓe sai an kira wane na takara ya ko wani wanda kasan takara shi ta wuri shi a billahi a kidan ya. Wanda ce ya yi fararar ko ya yi wani zaɓe wanda ba inda an kace ai shi ba ya saba mu dokar jam'iyya, kuma ina tabbata maka in dai dole muna kyaliya ana mana wannan shedin da sauransu, to yanzu wanga lokaci ko wane ne ko waye turo shi za mu tabbatar da cewa mun yi mai hukunci bisa ga abin da doka ta tanada.
To ko bangaren Abdullahi Salame sun gamsu da kwamitin jam'iyyar na ƙasa wanda ya jagoranci zaben.
Ina faɗi da babban baki na ƴan amshin shata ne, kuma waɗanda aka turo ba su zo don su yi ma jam'iyyar APC adalci ba. Mutanen Sokoto sun gane saboda ko mutum ya so ko bai so ba canji yana zuwa, ba wanda ya goyi bayan ra'ayin a ɗauki ɗora.
Wannan kalamin a cewar shugaban jam'iyyar butulci ne ga jam'iyya da ma jagororinta.
In ma dai har ya ce ɗauki ɗora, ya mance da ɗauki ɗora aka sashi yanzu ne yake magana ɗauki ɗora, don me da lokacin da shi zai ya samu dama ya ƙi cewa a bai yadda sai an yi zaɓe da shi da waɗannan an ka sha zamanawa a sasanci da su a jaye su shi shi tahi. Yanzu yasa ana ɗauki ɗora?
To ko yaya masana ke kallon wannan dambarwar siyasa? Farfesa Tanko Yahaya Baba masanin kimiyyar siyasa yana mai cewa
ƴan siyasa a yadda ake gudanar jam'iyya ba su kula da haƙƙoƙi da kuma manhohi da suka shafi rayuwar al'umma ba. Abin da ya dame su jayayya, saboda haka idan ma aka samu mulkin wannan bangare da ya nasara zai ƙoƙarin ya biya muradun waɗannan mutane da suka tsaye kai da fata su ga da cewa wannan bangare ya kai labari. To ƙarshe za mu iya cewa abin da shafi manufar jam'iyya na inganta rayuwar mutane sukan yi rauni ainun.
Masana dai na cike da mamakin ganin yadda har yanzu 'yan siyasar Najeriya ke yawo da hankalin jama'a maimakon haɗa kai wuri ɗaya a yi matalaka aiki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.